Bismillah, Studio Al-Huda wa Nur da ƙorki gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na biyu, kasata na biyu.
To, an ce kakka ba al-ƙibla gaba, kakka ba ta baya, sai dai kalli gabas ko kalli yamma. Ita wagga magana, ana faɗin ta ne ga mutanen da suke arewacin Ka'aba ko gusumcin Ka'aba. Arewacin Ka'aba ko gusumcin Ka'aba da su ake, mun gane ko? Yanan ba mu da ke gabascin Ka'aba ba ko waɗanda ke yammacin Ka'aba. Yanzu mu da ke arewacin yammacin Ka'aba muke, mu da ke yammacin Ka'aba. Yanan in aka ce muna kar ku kalli alƙibla da ba haya ko kar ku ba ta baya, sai a ce ku kalli ina? Kalli arewa ko gusum, haka za a ce. Yanan ba cewa za a yi ba ku kalli gabas ko yamma. Mun gane ko? Yanan shi ne, kenan ga magana da ake da mutanen Madina ake, da mutanen Madina ake ba da mu ba da ke yammacin alƙibla. Mun gane ko? Wannan kenan. To shi ne Abu Ayyub ke cewa sai suka samu yanayin da suka zo Sham, sun ka iske an gina gidajen biyan bukata sun huskanci alƙibla. Ka san wata kalar a gina ta sai ya mata wurin haɗa ƙahuwa, in ba nan ba za ka samu damar zauna da kyau ba. To shi ne sai ce duk da haka nan fannin harifu ana sai mu karkace, ba mu tsayawa mu huskanci sai mu kiya. Bayan mun karkace in mun hito kuma wani astaghfirullah sai mu nemi gafara ga Allah kenan. Wataƙila karkacewar da sun kai bai isa ba, sun rago wani sashen jiki, to sai istighfari. An gane ko? Wa nastaghfirullah azza wa jalla. Wajen wannan hukuncin abu na harko dai gashi a zahirin da manzo Allah ya ce kakka huskanci alƙibla ko kakka bata baya. Amma malamai sai sabanin kan cewa shin wannan umarnin ko wannan hanin da aka yi na fuskanta alƙibla ina nan akan asalin shi haramun ne a kowane hali kakka fuskanci alƙibla a kowane hali haramun ne, ko ko dai akwai bambanci tsakanin in kana cikin hili da in kana cikin ɗaki ko ta shigifa? Wannan abu na farko, magana ta farko shi ne haramci a kowane hali, kowane hali kake haramun ne. Saboda mi? Abu na farko dai Abu Ayyub wanda shi ya rawaito wannan hadisin ya fahimci cewa ko ina shiki ko cikin dushi ko waje ba zai kalli alƙibla ba wajen mi, wajen biyan buƙatar shi ko a cikin mi shiki. Mun gane ko? Haka fahimta. Kuma in za a kawo hadisin Ibn Umar na gaba, mun gane ko? Da akwai hadisi za mu gani gaba wanda manzon Allah ya ba alƙibla baya yana cikin dushi, sai wasu suke ganin saboda wanga hadisin saboda shi kenan in cikin dushi ne ba laihi ba ne don ka kalle ta ko ka bata baya. Amma abinda za a cewa don ƙarfafa magana ta farko cewa haramun ne a ko ina kake, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an samu maganar shi ta dan samu sabani ko ta ci karo da aikin shi, to mu al'ummar shi abinda a wajibi a kan mu muyi aiki na magana. Dan ya ce mana in kun je biyan bukata kakku kalli alƙibla kuma kakku bata baya, sai an karo to hadisi cewa an ganshi yana biyan bukatar shi ta bayan gari ko kuma saman dushi ya ba alƙibla baya, ya za mu yi? Mu lokacin da ya je a dushi ya yi dan koya muna ne ko ko kawai ya yi ne yaushe yaushe can da shi ne? Shi kaɗai ne ba dan mu gani mai koya da shi ba, dan wuri ne wanda killatacce kewaye. Amma lokacin da yake magana dawa shiki da mu shiki, saboda magana ta yi aiki ƙarfi, magana da kai aiki, amma aiki tana iya yiwuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba walin shi ba irin namu bane ba, ko dai ne muke ba dai bane ba, sannan kuma tana iya yiwuwa a matsayin shi na dan adam mutum yana mantuwa ko bai mantuwa? Shi da kanshi ce ina mantuwa, kenan yana ɗaukar cewa wannan aikin da yi mantuwa ne ko ba kai ba? sai zama kenan magana ta yi ƙarfi in an ce kai kaza kai kakkai kakkai dan mun ga shaidawan aiki da ba shi na kumsar wani hukunci da ba ana iya bijirwa da wani uzuri da ba amma magana babu uzuri an ce kakkai kakkai shikenan i shi sa magana ta yi aiki ƙarfi kenan mu za mu yi aiki da magana sannan idan an ce tunda akwai shamaki tsakanin kana al-qibla ba matsala dan ka kalle ta ko ka bata baya to wanga shamakin ya za a yi a kayyade shi kaumi hankali na karba mutun yaje tsakanin shi da Ka'aba babu shamaki ya biya bukata yana yiwa to akwai lokacin da kake tafiya tunda babu yanda za a yi duk inda zaka biya bukata ko cikin daji ne akwai shamaki tsakanin kana al-qibla imma itace imma tudanni imma dutsi imma garuruwa ma za a ce to kina ina ne ba shamaki ba inda ba shamaki yana sai zama a ce inda kai shamaki wannan magana ce da ba ta da kaidi to kamar ya shamake shi ke tsakanin ga shamaki kilo nawa ko meter nawa ko kuma faɗi tsawon nawa mil nawa sai zama kenan wallahi alam magana wagga ta cewa a koda yaushe haramun ne ka fuskanci Allah matukar ka samu dama to mi to kakkai kakka fuskanci kibla shi yasa kenan malaman da suka faɗa kan nan wallahi alam sun yi kahin hujja wasu na ganin cewa ai kawai da kawai hadisin Jabir wanda zo cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwa shina biyan bukata yana kallon alƙibla suka ce tun da haka ne kenan wancan wanga hadisin ya soke wancan duka a ƙarshe ruwaito wane na aiki bai kai ƙarfin magana ba idan magana ta shi karo da aiki magana ake ɗauka ba aikin ba hadisin Jabir ikita ya ga manzon Allah yana bawali kuma ya fuskanci alƙibla kamin ya rasu da shekara ɗaya hadisin kuma Abu Dawud da Tirmidhi da Baihaqi Ibn Majah afwan Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah sarrafa shi sai ka ce kenan abin da ya ƙari cewa in abin ma ja'izi ne yanzu kenan ya halatta to umarnin ina da shi taya kuma suka ce ai mansukh ko wani abu can da ba kenan dai a takaice mu riƙe na wanda ya ƙarhin yanda sahabi ya fahimta da Abu Ayyub lokacin da manzo Allah ya faɗa magana inda ya fahimci cewa idan cikin shamaki ne ba matsala da ya shiga dushar sami ta a juye na yami ba da bayani karkace ba kuma da bayato na istighfari Allahu alam to wannan alƙibla ka iyakace banda rana da wata karkace an hana kallon alƙibla an hana bata baya an hadda haka zalika to rana ma da wata da baitul maqdisi da sai ka rikita mutum ya je daji zai biya bukata ya gana alƙibla can ya bata baya nan rana nan wata ya zai abinda aka faɗa alƙibla kaka ce aya za ka yi ƙiyasi a kan baitul maqdis wannan duka ba sa ka ba sannan an ka ce idan mutum na biyan bukata ba wani abu can daban ba biyan bukata na bayan gari ko kuma bawali kuma yana iyayyuwa halalle ga manzon Allah abinda mu bai halitta gare mu yana iyayyuwa duk da ihtimalle daban-daban ne sai in ka shiga wurin da ba ta yiwa ka juya yan dushin take bangare ɗaya gare ta to sai kai na Abu Huraira kai ma kai na ka ijtihadi ka kace wannan hadisi yana karanta da mi hani da huskanci alƙibla ko a bata baya wajen bayan gari ko bawali sannan kuma idan ka iske dush an gina ta kalli can to sai ka dan karkace ka dan wannan ya ijtihadi da zaka yi kenan aya wannan ba matsala ba iyawa ai ko sallah in baka san alƙibla ba kai duk inda ka tsaga dama inda ka danga ya yi ƙarfi kai can in ka zo daji kana san ina ne alƙibla kuma kana so ka biya bukata sai kai naka kokari kai iya ijtihadin ka sai ga to ina ga dai babban mafi girma ƙarfin zatona nan ne alƙibla to barin kauce mata shikenan ko da ka kare sai ka ga cewa a she kai daidai alƙibla ko ka bata baya ne to wannan babu mi bale na'am wanka bai da matsala shi da haka ce kaka ce komi da komi kawai ba wali ko ba kawai hikimar da ke cikin wannan dan darajanta Ka'aba dan girmama alƙibla jazakallahu khair mun gane ko hadisi na gaba hadisi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab رضي الله عنهما لكي تيوى لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ابن عمر الحمد لله رضي الله عنه اكتوى ناهو وترانا ناهو لكن حفصة مقاجيش ما ترمن زعل صلى الله عليه وسلم إذن موشن غنى يارا يانا قرمي يانا واثش ياهو لكن حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سينجا من زعل صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ينا بيان بقاتشي مستقبل الشام ينا حسكان ترشام مستدبر الكعبة يا با كعبة بايا كون غن حديث نيوس كي غن سيوا يا تشكروا الحديث وا ابو ايوب تسيدي ان بعد امساكو ونا ايكي تنا ايوا خاصني شي ديني حالتا غري dan bawalin manzala da sauran fadalar shi ba da take da tamu ba yana iyo a matsayin dan adam ya manci kuma ala kulli hal aiki ne aiki kuma kamar yanda muka ga abubuwa sun bijiro mishi yana rage ƙarfi amma magana da kai aiki aiki ita shine wajibi duk da yake wasu malamai suka ce ko da masu cewa ma in cikin daki ne ko dushi ba matsala to ai in dai da wannan hadisin zaka aiki ya kamata kamar da malikiya suke cewa in cikin dushi ne ba matsala to ya kamata su yi aiki da shi kasu kara yanzu ne shi ya ga manzon Allah ya baka aba baya to kai kuma kake ce a in cikin daki ne kai ba ta baya ko gaba ka kara to in ma dauka zaka ran hadisin sai ce to ke in cikin dushi ne kenan kana ka ba ta baya kenan haka sabanin ba ta gaba kenan ka saba ma halin ka lokacin kake sallah da kai dan bambanci kadan kenan wannan hadisin shi takaice ma'anar shi ko kuma abinda ke ba da ma'ana halaccin ba alƙibla baya idan cikin ɗaki ne kawai in ma ka ɗauka a nan amma in ya ci karo da magana magana ta yi aiki ƙari kuma shi na nuna cewa kenan Baitul Maqdis ba irin hukuncin Ka'aba gare shi duk da kida alƙibla ne ba amma mi ba a ba shi da hukuncin kenan da a ce kana wani ɓangare can daban wanda idan ka kalli Baitul Maqdis ba ka ba Ka'aba baya ba kuma ba ka kalli Baitul Maqdis cikin ba babu laihi dan ka kalle shi bai cikin wanda aka hana ka fuskantar shi. Hadithi na gaba an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yadkhulu al khala'a fa ahmilu ana wa ghulam an nahwi idawatan min ma'in wa anaza fa yastanji bil ma'i. Anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yadkhulu al khala'a musami khala yana shiga dush in zai shiga dush fa ahmilu sai dokar mishi ana ni wa gulamun nahwi da wani yaro kutan kasina wani yaro da tsarar su guda ko ɗan kusan shekaru ɗaya ne sai mu dokar mishi mi idawatan min ma'in idawa dan salka ko kuma sahani abin da daidai abin da muke aiki shi yanzu kenan amma salan idawa kawo ina min jild wani kwano ko wurin sa ruwa na fata min ma'in na ruwa wa anaza da kuma anaza mi anaza dan guntun mashi ko sanda mai kan ƙarhi sai su ɗaukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guntun mashi ko mashi dan ƙarami ko sanda mai kan ƙarhi mai kan ini gare shi kan to in mun kai ɗaukan mishi wannan ya je dushi ya shiga mi shi kai da su fa yastanji bil ma'i sai shi tsarki da ruwa kenan ya halatta ai tsarki da ruwa ka wani ce ma ai ruwa abu ne mai daraja tunda mun ce banda abu mai daraja ko to ka ai tsarki da ruwa a'a fa yastanji bil ma'i annabi na tsarki da ruwa wannan hadisin yana karantar da mi abu na farko dai ya halatta mutum wajen tsarki shi da ruwa kadai amma abin da ya falala in za ka yi tsarki in akwai dutse ko kuma wannan mindil lotus na takarda ha toilet paper sai kai amfani da shi sannan sai ka wanki kaga ya tsafta ko in kuma abu na biyu ka sa ruwa kadai shi ma tana wanki ya tsaf abu na uku ya halatta ka sa takarda kadai ba tare da ruwa ba ya halatta ko da akwai ruwa kin ba kai mata imama ba a ce sai in ba ruwa ko da akwai ruwa ka taƙaitar takarda kadai ko kare kadai ya halatta ba matsala an gane ko to kenan an halatta tsarki da ruwa dan saboda suna wanke da kyau da kyau kuma ana son idan zaka je dushi ka tai da ruwanka kaga ana daukan mishi ruwa tai da su go kaga ba sai ka je ka yi tsari ba kai ta kira cewa aka ma ruwa inde ba cikin uzuri kake ba zawo ya kora ka cikin ruga ba da kaga bai lokacin ne daukar ruwa sai ka gama yake ce to wani da Allah ka mu ruwa ko wani ka mu ruwa sai miƙo maka ta sama ko ta gefe sai kai tsarkinka amma inda ka je kimtsawa ka za ka je tsarkinka tanade abin tsarkinka in ka san ba ruwa ka duki takarda ko wani abin da ka san zai tsarkake ka shi yasa sannan kuma wannan daga cikin hikimar daukar wannan dan guntun mashi me hikimar idan cikin sahara kake hili ba wani icce ba wani dutse in zaka tsarki to manzo Allah ya jira nan guntun mashin sai ya taka shi kasa in taka shi kasa sai dauke rigar shi ya rataya sai shi mai inwa ya kare shi daga mi daga mutane kaga amfanin ta kenan shine kenan ana son mutum ga yaje ana kallon shi yaje biya bukata sai ya suturta daga mutane ya boye haka ake so kuma ya halatta a aiki yaro ko a sa shi aiki da matsala wuce haka ce ni ba bawan ka bane kaga ana sa bawa bane da shi wannan yaro kuma falalar hidima ga mutane masu kima wani malami ya nan ko bai nan ko ya zo ka mai hidima ka daukan mai ruwa ka kai mai ruwan wanka duka wannan daba bai kanana kananan nan ba matsala bane bal ma gashi abu ne mai kyau hidima gawa ga mutane masu daraja masu falala idan sai mu kula dan tsarki mutum ya kiyaye tsargidan kita nadar abu tsarki shi hadisi na gaba an abi qatadata الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء وأن حديث من أبو قتادة رضي الله عنه يكي من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي لا يمسكن أحدكم ذكره kar dayanku ya kama gaban shi ko ya kama al'aurar shi bi yaminihi da hannun damar shi wa huwa yabul yayin fitsari kenan in mutum zai fitsari da shi kama zakarin shi da hannun dama wala yatamassah min al-khala'i bi yaminihi kar ya shahi bayan garin da hannun damar shi ko ga shi wanke da hannun damar shi sannan abu na uku wala yatanaffas fil ina yana shan ruwa kar ya sheda cikin abin shan ruwan wani go Abu Qatada sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne daya daga cikin balma mafi iya hawan doki ya fi sahabbai iya hawan doki da kwarewa da yaki da doki da gudu da doki khairu fursanina Abu Qatada khairu fursanina wanda fi iya harkar doki Abu Qatada wa khairu rijalatina Salama wanda fi kowa iya gudu kasa ko yaki kasa shine Salama ko gudu gare shi doki shi ke tsere ma Salama ibn al-Akwa kuma ya halbi in halba bai kuskurewa ya halba sai ya samu an ta samu yan ta'adda sun zo Madina sun ka kama makiyayin annabi mai kiwon shanu raqun man zakka ya suka kama sun kashe shi sun ka kora raƙon ma sun ka kama shi mace sun ka tare da ita Salama ibn Akwa shi ɗaya bisu da gudu yana gudu yana halbi yana gudu yana halbawa yana baka shi kirari yake cewa kama mutanen banza yau ni ne yau wunin ku ne yau al-yawma yawmur rudda'i ana ibn Akwa'i wal yawma yawmur rudda'i halba ya samu ni in sun juyo sai ya juya ya gudu ba su cin mishi ya koma ya bisu suna yadda kayan da ke saman doki don sau doki samu ya gudu da sun juyo ya tsere ba su cin mai in sun juyo ya bi sai na halbi sai da an ka samu an ka maido su wannan Salama ibn Akwa gudu gare sosai to a tare da shi kuma wajen hawa doki kwararre ne yake cewa annabi ya faɗa wannan maganar ko abu nawa uku in kana bawali kar ka kama al'aurar ka da hannun dama in da ka katse ko wanke ko shafi ka kasa hannun dama nan ba wurin shi bane in zaka in kana shan ruwa ka dauki kofi kana sha ka taɓo da kudin kana shedawa cikin kwana inda ka shedawa doke gefe ka sheda sai ka ci gaba in kai so sheda ka jaye ka sheda sai ka ci gaba dan sunna ce inda ka sharwa ka sha sa uku bima rasa uku ka raba uku kakka hana kan ka sheda ka gazar da huhunka kuma kakka sheda ciki shi ma kazamta ce an hana wannan daga wannan yana nuna yanda shari'a take cike da mi da karantarwa ta tsabta an hana kama al'aura kar hannun dama al'aura karanta ke da najasa ke tsawa daga ciki wankewa da hannun dama hannun dama da shi kake ci aminci yanzu da musulmi su ba baron su ya je wurin ba haya ya wanke da hannun hagu abinci ma ya zo ya ci da hannun hagu har wani ganin suke wani wayewa ne sharruwa kuma kuduk kuduk ana kaga yanzu ilimin zamani ya nuna in mutum ya shaki iska oxygen in zai maido mishi ke maidowa gas carbonic to kaga an zalla ce kakkai wannan ciki ka doki karatu ne malikitanci ga likitanci karara ga tsabta ga waye duka cikin sunna shi sai riko da sunna duk zai maido mana da kimomi da alkhairai da yau yanan an hana tun ya shahi al'aura shi da hannun dama shi yayin da yake bawali sannan kuma in za ka katsewa ko karkace ko wankewa kakkai da hannun dama sannan ka kashe da cikin abun sha ka kashe da saboda musamman abin da ba kai kadai ke amfani da shi ba kakkai wannan kin duk abin da yanda shi na karamta ne sai ya kaurace musu ya goshe mishi yana nuna daraja ta hannun dama ko da shi kake cin abinci hannu ne mai kima shi sai ake fara da shi wajen daharar sauransu kuma ana so mutum ya kula da tsabtar shi kuma shi ya nuna wannan shari'a kin akwai daraja gare ta حديث إذا قبان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا wannan hadisin kamar da zamu je insha Allah dan tarjumar shi manzo Allah ya biyo ga kabari guda biyu ne shi tare da sahabban shi sai ya ga kabari guda biyu wannan kabarin guda biyu Allah subhanahu wataala ya sanar da shi Allah ya sanar da manzo Allah daga cikin ilimin Allah na gaibi Allah shi ya sani dama Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi illa man intada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min wannan Allah na sanar da manzo Allah ba shikenan sai annabi ya san gaibi ba Allah sanar da shi dama abin da koyi da shi a gaibi to Allah shi ya sani yana sanar da to lokacin da Allah ya sanar da annabi na cikin abin da ake yi cikin wannan kabarin to lokacin shi ga game da annabi ba gaibi bane amma lokacin ga sahabban da ke tare da shi lokacin gaibi ne amma da ya ga sun ka sani shi ma zama gare su wami ba kine wannan yanzu ni na abinda cikin aljihuna dukkan kunan gare ku gaibi ne kuka san shi amma ina san kayana in ni ga muku ya zami shin amma abinda boye shi a gaibi amma gaibi na mutlak na karshe ha wannan mafatihul gaibi khamsa guda biyar wannan Allah dai rike sanin su ba wanda san sai Allah ko inna Allah indahu ilmu sa'ati ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير تكاغا نن نزل الله صلى الله عليه وسلم جاي مصحاب بنش نصوص سني شيني إن عباس كتشي وابن عباس صحابي نزل الله صلى الله عليه وسلم دن بابا النبي بابنش عباس دن وان بابا نزل الله صلى الله عليه وسلم ترجمات القرآن ابن عباس كنا ابن عباس بن صحابي منزل الله صلى الله عليه وسلم والدين كرمي الله يباشي انبي إلمي مسمى سنة تفسيري لا النبي مش الدعاء اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الله كسام إسام إلمي لا الدين كما كويا مش مي كويا مش تفسيري هتك إلى هم منزل الله رسول الله بيوتي بلاغة بكوكما كسام بلاغة أما أنا كرمي lokacin fara Umar malamai mayya suna tare da Umar mayyan tabi'ai da sauran sahabbai sai Umar ya kawo Ibn Abbas ya ce zamna nan ga fa suna cewa wanga dan warin diyan mu da kawa cikin Umar shi nuna masa ilimi Allah ya bashi ilimi daraja dauka ne Ibn Abbas shi na dan bi ilimi sosai shi sai ce habrul umma ko bahar bahar ne bahar teku kama ilimi ko san yawa gare teku ne shi ko mun ji shi ma cikin wa'anda suke cikin masu riwaya da yawa shine wal bahru kal khudri wal bahru shine al bahr Ibn Abbas kina ke nufi wanda suka ruwaito Abdullahi an suka ruwaito hadisi da yawa Abdullahi Ibn Abbas da hadisin da aka ruwaito daga gare shi 1660 Ibn Abbas ya rasu a shekara ta 60 afwan shekara ta 68 bayan hijira saboda yana yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yake cewa manzon Allah ya bi wajen kabari guda biyu marra bi qabrain ya biyo wajen wasu kabari guda biyu fa qala sai ce musu habban nan na tare da shi innahu ma la yu'adabani su dinnan fa ana musu azaba cikin kabarin nan wa ma yu'adabani fi kabirin amma ba wani babban abu ne yasa ake musu azaba ba kenan abin da ake musu azaba ba wani babba bane a idan mutane ko kuma kiyaye wannan abun ba abu ne babba ba kana ba shi ma'ana biyu kenan ba babba bane a idan mutane ko kuma kiyaye shi ba wani abu ne mai wuya ba sai mun zalla bayyana amma ahaduhuma dayansu la yastatiru min albawli bai tsare bai kiyaye bai tsabtace fitsari dayansu in yi fitsari ko kuma bai tsare kanshi bai kiyaye kanshi daga bawli mutum ya yi fitsari bai ida ba ya tashi saura su kare cikin wandon shi ko kuma ya yi fitsari da tsaye ko da zamani wuri mai tsantsi yana fitsarin suna maido mishi ga jikin shi bata mishi wando kuma ta tashi bai wankewa ko kuma ya yi fitsarin kwance ya ki wankewa ya tai haka nan cikin garin shi da kayan shi ya salla irin wannan to yana sabbaba azaba cikin kabari kuma shi yasa daga nan aka fahimci cewa fitsari najasa ne fitsarin mutum najasa ne mun gane ko kenan mutum wanda bai tsare kanshi daga fitsari ana mai azaba cikin kabari wa ammal akharu dayan fa kana yamshi bin namima shi yana yin annamimanci me annamimanci shine dokar magana wani akai ma wani dan a hada su fada da rikici annamimanci kenan bata tsakanin al'umma annamim ka dauki magana wani ka ce ai wanga ya ce ma kaza da kaza da kaza da kaza annamamu ko alqattat to wannan dukkan su babban zunubi ne babba kwarai yana sabbaba azaba a cikin kabari to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fa akhadha jaridatan sai dauke kaba mun san kaba ko kaba ko kunnan iccen goruba ko kunnan iccen dabino wannan ya dauki ir daya ratbatan danya fa shaqqaha lisayn sai tsaga ta biyu fa garaza fi kulli qabrin wahidatan ko wani kabari sai kafa yas yaso ka daya fa qalu sai suka tambaye manzo Allah lima ya rasulullah lima fa'alta hadha mi ya hikima cikin hakan da kai fa qala sai manzo Allah ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa wa ta'il yalla a sauƙaƙa musu azaba matukar wa'annan kabar bata bushe ba yanzu anan kun ga shin a tabbatar mana cewa da akwai azaba kabari tun daga shi ana ma wasu amma kuma hadisi da yawa ne a cikin wannan balma har Qur'ani ya tabbatar daga cikin aqida al-sunna al-jama'a mun yarda lalle a cikin kabari da akwai azaba a cikin kabari mutanen Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu kana wagga annaru kin ba yawma taqumu as-sa'atu bin annaru yu'raduna kuma yawma taqumu as-sa'atu lahira babu guduwan wa ashiya akwai zahira yamma amma lahira wannan ba tuwara duna ba kara su za'i ba adkhilu ala fir'aun sa su za'i cike duka yana wa azab kabari ce sannan hadisi dawa kulluma ne matsalan Allah da gami azab kabari اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عشان تسكن صلى تو كان عذاب قبري غسكياتي daga cikin sabon azab qabari shine magani yanzu hitsari bal hadisi yazo cewa inna amata azab alqabr min albawl yawancin azab qabari da ake ma wanda ake cikin qabari saboda hitsari ne kawai ka zo ka hitsari ga hanya baka wanke baka taik to wannan ka samu azab qabari ya da siga wandon ka babu ruwanka azab qabari to sai mutun shi kiyaye akwai matsala sannan kuma akwai haramcin annabimanci a cikin hadisi haramcin annabimanci kai yake magana wanda gaya mani in wani ya zage wani gabanka ina ruwanka da ka tafi gaya mishi kai shedan ne kenan ko saboda haka in wani ya zo ya kawo maka annabimanci wani ya wuce maka kaza da kaza abu na farko kasancewa wanga shedan ne na farko kenan shedan ne shi mun gane ko nabiwa kakka gaskata shi ka san makareci ne kawai ka doka ƙarya ce kenan in ka san ƙarya ce ki ka gano annabimanci ne to ka hane shi kamar nasiha sai kakka saki kai tsoron Allah wannan bai dace ba haram ne ka ce ka gane kamar nasiha sannan kuma ka amace shi dan yanda ka san ya kawo maka magana wani hawa kai ma gobe sai ya dauki taka ya ce ba wani ka ce mai kaza da kaza kenan ka kyamace ka dauki wannan masoyinka ne kai ma sha Allah bari in gani kamar kyauta a'a makiyinka ne ba wani masoyinka bane dan duk wanda ya maka bal ma yanzu da wanda ya zage ka baka jiya ba da wanda ya dauko zage yanzu ya kawo maka wa zage ka shi ne wani yazo ya ce wani daga cikin malamai ya ce mishi wani ya zage ka ya ce to kamar ya halbu maka mashi sai mashin hwada can bai kawo ba sai kai ka dauko shi ka zo ka taka mishi ko lokacin da halbo zagi ya kawo gare ka to sai shi ya dauko ya rugo taka yana hakikan lamarin waye zage ka wanga ba wancan ba shi sa kenan mutum ya kiyaye annamimi shine kawo matsala tsakanin mutane yana haddasa gaba da kirkici da kiyaya da fada sannan kuma kakkace to tunda dai haka ne barin dan bincika idan ka zo ga wuri sai ka zanci kallon wannan gani yaya ga gena shi amma kun abu kace eh kenan yalla magana nan gaskiya kakkai kace ai zabbin cika gani kakkai kawai makareci ne kare shi ya rubuta gaman ka nan sai ka zo ka ce ah na san neman ci ne amma bari in bincika bari in zanki ta ina bi hankali a wannan duka bai dace ba sannan kakkaje ka ga ya mu wani kace an ce wani ya ce ma a wannan kawai zubdata to in ana irin wannan sai ka samu zaman lafiya cikin mutane rikici yayi kan amma ana dauka ana gaskata annabi to zai samu dama kasuwar shi ta ci ya danki yada banna tsakanin mutane wani malami wani zo ta mishi wani ya ce ma kaza da kaza na aibantawa sai ya ce aha shedan bai samu na aike ba sai kai kenan kai da aike shedan wani zo ce ma wani malami wani ya ce ma kaza da kaza sai ya ce lokacin da ya faɗi wannan magana cikin littahi na an ka rubuta ko littahin shi eh littahin wa an ka rubuta to littahin shi ya cika shi da abin da yake so ni ina rana in ya cika shi da zagi ya cika shi da banna ni mai annawa ciki kaga sai ya ji kumya wani kuma da wani zo ya ce mishi wani ya zage ka ce aha eh sai ka zo ka dauki salula ka ce dan jaratu salamu alaikum alwan wanda yanzu gashi ne yazo ce ka zage ni ai kaga sai kan shi ya girma ko gobe na zo ya gaya ma ka kai maganin shi ko da gaske ne sai kaga yanzu kenan shi kanshi ya san ya bayyana mutanen banza ne gakkar irin wannan mutanen wani magana zan gaya maka amma ka iya bakinka wallahi son ka nake kaga wani ya ce maka kaza da kaza a kai makina ne ke wani ni ban je gare shi ba gare ka ne ji ka zo kai ka gaya mun ga zage kake mun ko mishi mutum ya kiyaye to annabi mun kuma ga matsalar ta tana sabbaba azaba ta me ta kabari tana sabbaba azaba kabari sai mutum shi kiyaye ta Allah sauƙaƙe mu to sa'annan kuma yanzu manzo Allah ya dauki kaba ya tsaga ya tsaga kabari yana shikin ta kai man kan kabari ka tsago kaba ka sa kenan ka ga da musu azaba kenan kenan wannan ya kebancewa ya kai mace Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya gwada mai kuma Allah ya bashi ceto dama ne ya cece su wannan dan lokacin ka bar musu azaba gwalgwadan wannan lokacin na bushewar kaba la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa dan saboda inda a ce jikakka ba take musu amfani da manzo Allah bai tsaga ta dan tsaga ta zai sa su ta saurin bushewa kai inda jikakka ban ni amfanin manzo Allah zai ce a debo diji ba wai jarid ba kaba dai ba dijin kabobi da sa dasa amma Allah ne ya ce an baka ceton su gwalgwadan wannan lokacin na bushewar kaba tsagagga sai ya samu Allah yake wannan kenan da halatta ba mutum saboda wannan ya ce to bari in je in ta sa kabobi da kabari dan ga a musu azaba kenan kai yanzu abu na farko dai ga musu mummunan zato cewa ana musu azaba na biyu kuma kai abin da ba a sa ka ba wa shi yasa za ka ga wasu makabartun ne na birane kaga ana dafa icce kusan kabari ana waye wannan bai mishi amfani aikin da mutum ya yi zai mishi amfani dan ka sa iccen gigginya iccen waye ga wajen kabari bai jin wannan sanyi wasu ma ruwa suke zuba a kabari ta zuba ruwa saboda ji sanyi in ana mishi azaba na ruwan ke yi basu amma abin da yake kai tsaye ka mishi addu'a ta mishi addu'a ka mishi addu'a wannan zai ba amfani shi amma dan ka dafa icce wannan bai mishi amfanin komi na'am aiwa daga murya daga ciki ko daga sama da to nan da ake ba to in dai nan irin wannan ne to ba za su yi ba kenan azabar kabari wajibi ce afwan da kwaita kuma ya zama wajibi mutum shi kiyaye hitsari bar ta a mai jiki ko da ya san ya hitsarin kwance ya hidda wa'annan kayan ya sake wasu ya wanke jikin shi sannan kuma hannun yumanci haramu ne tsakanin mutane kuma tana sa azabar kabari ko sannan annabi yana tausaya al'ummar shi har yana ceton su ko na'am da niyan mi ne inda ne su ji sanyi ne bai kaiwa inda ne ga iska ya ɗauke ƙasa ne kuma wayo nan kuma daban babu siwaki baban asawaki an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu'in inda kulli salatin muttafaqun alaihi wannan hadithin na Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa ya rusu daga manzo cewa laula an ashqa ala ummati badan in tsananta ma al umma ta ba la amartuhum bis siwaki da na umarce su da yin asawaki ma'a kulli wudu'in tare da kowace alwala ka dauki icce ka goge bakinka inda kulli salatin yayin kowace sallah asawaki yanci as-siwak shin daukar ma'ana iccen abinda zaka yi asawakin da shi ko broski ko mai daukar yin asawakin kenan yin asawaki goge baki haƙori da halshe shina da falala da kuma mahimmanci addinin musulunci daga cikin fa'idodin shi akwai tsabta bai dace a ce musulmi in yi magana a jawari ba bai dace ba don saboda yanda ka san ɗan adam na cutuwa da wannan warin na bakinka to mala'iku ma ba su jin daɗin shi suna cutuwa kaga ka zo sallah bai dace ba kana warin baki kana karanta alqur'ani qur'ani na bi wajen dauda da wajen wari na hitowa bai ba mala'iku mutun na karatu kamar su haɗe bakin shi to in makin shi na da wari fa kaga ai ba za su yi ba kenan yana kawo tsafta asawaki kenan kuma yana sa lahiya don wanda ke goge haƙurin shi ba zai samu matsaloli da yawa ba na ciwon baki kuma zai tsaftace su shi ma ai cikin ƙarfa lahiya mutum ne yana rawa mutum da warin baki da kuma ya sa shi tsafta ta baki sauransu kuma akwai lada sannan kuma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanga hadisin kuma shine asalin hadisi na umarni da asawaki cewa manzo Allah ce ba dai kuntata mal umma shi ba ba dai ka musu tsanani ba da ya umarce su kenan kaga bai umarce su ba ko kenan ba wajibi bane amma mi mustahabbi ne mai ƙarfi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun san shi da siffa ta tausaya mal umma shi tausaya ma rahama ta shi rahama ci ga al umma shi ko saboda Allah yake cewa bil mu'minin ra'ufun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'antum harisun alaykum bil mu'minina matusaini baysan abunda muna wahala kenan laula an ashqa lam mithl amartuhum kenan ba tunda bai umarce mu ba kenan babu wahala ba wajibi bane amma da ya umarce mu kenan yalla da ya zama wajibi shi yasa malamai ke cewa kenan umarni asalin shi wajibi ne in ga ga ayi umarni to kenan wannan abun ya zama wajibi
jazakallahu khair
kenan asalin umarni yana nuna cewa wajibcin wannan aikin kenan asawaki mustahabbi ne kuma shi da falala amma akwai lokutan da yafi ƙari mutun shi kiyaye yin asawaki in zaka kwantawa bayan ka ci abinci ma in ka tashi daga bacci in zaka yin alwala in zaka sallah wannan wuraren lokacin ya kamata mutum ya kula da asawaki idan ke wanke bakin shi da kyau da kyau sannan cikin shari'a babu kuntatawa ciki kaga laula an ashqa ala ummati kuma shanu tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma shi bismillah hadisi na gaba wanda muna tsara gare shi hadisi al-yama al-hudhaifa ibn al-yaman qala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama min al-layl yashusu فاه بالسواك قال المؤلف معناه يغسل ويدلك يقال شاسه يشوسه وماسه يموس اذا غسله الحمد لله ونن حديث ان حذيفه بن اليمان وارني حذيفه بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اجى من سنه من هكشي ده يغسل يافنس وتر عمر يزوت مشي دان الله ban cikin wanda annabi ya fadi kaji Umar a matsayin shi na dan aljanna tun duniya an gami amma tsoron yake zama an hade cikin malaike Huzaifa ce baka ciki amma ban saki hidda kowa dan ga ta zo mini to Huzaifa ibn al-Yaman shine Abu Abdullah kuma sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam shine falala sosai shi ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama min al-layl idan ya tashi da dare yashusu fahu bisiwaki yana goge bakin shi da asawaki shikenan kenan wannan yana nuna muhimmancin asawaki idan mutum ya farka daga bacci ko ya tashi kamun shi qiyamul layli dan saboda wannan zai gana da Allah ya tsarkake bakin shi ya wanke shi kenan bayan magariba ma insha Allah ta'ala da hadisin asawakin ne zamu ci gaba da shi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam